بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كيانوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah Ta'ala, bagajin halittar mu, mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Allah madaukaki cikin ikonsa da yardarsa da hukuntawarsa ya arzuta mu da rayuwa har zuwa wannan wata na Ramadan cikin rahamar Allah madaukaki da falalarsa. Muna yi wa Allah madaukaki godiya marar iyaka da ni'imar da ya mana na raya mu da yayi, muka samu kanmu cikin bayi da Allah madaukaki ya musu wannan arziki na shigowa cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan shekarar. Wannan kuma shine zaman mu na farko a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Biyu ga watan Ramadan a hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 daidai da 14 ga watan 4 shekara ta 2021 kirgin miladiya. Bana Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe mu da taruwa a cikin masallatai, mu sallar tarawihi, mu gabatar da tafsirai, mu sallar tahajjudi in Allah madaukaki ya yarda. Wannan ni'ima a shekarar baran ba kuma ta ba mun rasa ta, mun shiga cikin kuncin rayuwa, mun shiga cikin timuwa saboda wani ciwo da ya zo ya addabi mutane, wanda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan shekarar Allah madaukaki ya kawo mana saukin sa. Muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara tsare mu, abin da ya faru gare mu Allah madaukaki ya sa kafara ce ga al'ummar musulmai baki daya. Alhamdulillah, kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan masallaci, masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi a kowace shekara, to bana ma cikin idan Allah subhanahu wa ta'ala za mu gudanar da shi gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. Nima ce mai girman gaske Al-Qur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya aiko shi da sako zuwa gare mu. Allah madaukaki ya kebance mu, ya zabe mu, ya mana ni'ima, ya sanya mu cikin al'umma mafiya daraja wanda aka aiko mata mafi darajar manzo, kuma ya zo musu da mafi darajar littafi shine Al-Qur'ani, wanda ya zama dan sakon da yake kawo musu littafin shine mafi daraja cikin mala'iku. Wannan zabe ne na Allah subhanahu wa ta'ala, ba wayan mu ba, ba dabarar mu ba. Allah madaukaki ya yi mu cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Al-Qur'ani daukaka ce ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi kansa, kuma daukaka ce ga al'ummar sa. Shi yasa Allah madaukaki ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Shi Al-Qur'ani dhikrun laka, sharafun laka, daukaka je gare ka ya kai ma'aiki, wali qaumika kuma daukaka ce ga mutanenka. Kafin zuwan Al-Qur'ani Larabawa ba wasu mutane ne masu daraja ba, ba wasu mutane ne masu kima ba, amma lokacin da Allah madaukaki ya aika alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka aika littafin da yaren larabci a lokacin ne kima da darajar larabawa ta fito a duniya wannan yake nuna alqur'ani daukaka ce kamar yadda Allah subhanahu wataala din ya faɗa wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun kuma dama shi alqur'ani madaukaki ne shi yasa duk wanda ya rabe shi duk wanda ya kusance shi to zai samu daukaka haka Allah madaukake yake cewa wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakim shi alqur'ani a cikin lauhil mahfuz ma a cikin allan Allah ma Allah madaukake yace a wajen mu ma littafi ne wanda yake madaukaki kuma wanda yake cike da hikima to littafin Allah alqur'ani cike yake da hikima kuma littafi ne da yake daukaka dan haka duk masu neman hikima su shiga cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala masu son daukaka su shiga cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala alqur'ani shari'a ce gare mu duk wanda ya kama tabarkin alqur'ani to ya tsira hanya ce mai kakkiya alqur'ani yake jan mutane zuwa gare shi إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا شيء وأن القرآن الله مدعوك كيتي ينا شرير واضوا كتفرك وأن ديك مفي ميقوى يكي شرير دمتاني لأك دو أن ديك سنشرية تريك القرآن شيء يسا الله سبحانه وتعالى يتي وأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء كنسا يقال ركود القرآن bayan an aiko masa alqur'ani shi aka aiko da littafi kuma Allah madaukake yake umartan su da ya kara riko da shi yace fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim kai riko billazi uhiya ilayka da abinda ne maka wahayi zuwa gare ka da abinda ne wahayin sa zuwa gare ka na alqur'ani Allah madaukake yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai riko da shi kenan duk wanda yake so ya tsira to ya riko da littafin Allah alqur'ani alqur'ani yan uwana rahama ce ga al'umma rahama ce ga dukkan bayi kuma waraka ce gare su wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara Allah mun kake cewa wannan cikin wannan littafi alqur'ani muna saukarwa abinda yake waraka ne duk wanda yake neman waraka daga wani ciwo da ya addabe shi ciwon nan na zahiri ne ko ciwon nan na batini to ya rike alqur'ani akwai waraka a cikin alqur'ani kuma duk wanda yake neman jin kan Allah yake neman Allah madaukake ya tausaya masa to ya rike alqur'ani saboda Allah madaukake da kansa ya faɗa wa nuzulu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kuma rahama ce da jin kai ga masu imani wannan alqur'ani shine wanda babu wani wanda zai tsira sai ya riko da shi babu wani wanda zai shiga aljanna sai ya riko da wannan alqur'ani amma wannan alqur'ani wajibi ne mu sani mu kara sani akan sanin da muka yi baka da wata hanya ta hakika wanda zaka iya sanin shari'a da take cikin wannan littafi alqur'ani kai riko da ita hatta kai ka zuwa ga tsirar da alqur'ani yake kai mutane zuwa gare shi dole sai ka bi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda shine dan sakon Allah da Allah madaukake shi aiko shi da littafin kuma ya dora masa nauyin bayaninsa duk wanda yake da'awar cewa zai wadatu da alqur'ani kadai ya jefar da maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama tabbatattu ya jefar da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ya kama wata tafiya ce wanda bai san lokacin da zai isa ba don baka da wata hanya da zaka san wannan alqur'ani yaya ake aiki da shi me yake karantarwa in ma ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba abun mamaki ne a ce wani ya da'awar cewa shi ba ruwansa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama alqur'ani ya ishe shi ba ruwansa da komai ta yaya zaka bi ka gane alqur'ani muna tattaunawa da wani bawan Allah wanda yake da irin wannan aqida ya ce wa su ba ruwansa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ruwansu da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su alqur'ani kadai ya ishe su sai yake cewa shi alqur'anin nan balaraban littafi ne kuma shi fiyayyen halitta ma shi ma balaraban littafi ne ana magana akan kiran sallah wani yace musu ai ba ku kiran sallah ku me yasa ba ku kiran sallah bayan Allah madaukaki ya ce idan nudiya li salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi ga shi kiran sallah yazo a cikin alqur'ani amma me san ba ku ayi yace ai ku ba ku fahimci me yake kiran bane shi kiran sallah larabawa suna yin kayan su da larabci ku kuma in lokacin sallah yayi kuna zaune ne yace jama'a ku zo mu yi sallah to shikenan ya kira sallah ai shine kiran sallah yace waɗannan da larabci suke tunda larabawa ne kai kuma ba hauce ne sai kai da zaka da Hausa ai sai ne sai yake cewa amma ba kyaman larabcin muke yi ba dan ai fiyayyen halitta ma ai ba larabe ne dan haka ba za mu kyamata larabci ba sai na sa question mark sai nace to ina da tambaya a ina kaga cewa fiyayyen halitta ba larabe ne a ina ne cikin alqur'ani aka ce manzon Allah ba larabe ne ina ne aka faɗa ba zai iya kawo mun ba shi kuma ya ce ba shi da hujja sai me sai alqur'ani Allah ya tasubanta alqur'ani da balarabin yare balarabin littafi ne balarabin littafi ne amma ina Allah madaukake ce manzon Allah balarabe ne a ina ne bai iya kawo ba kuma sai ya ce fiyayyen halitta ma nace a ina ka samu cewa waye fiyayyen halitta kuma ina ka samu dan cewa fiyayyen halittan waye fiyayyen halitta ka kawo min dalili da yake nafsanta yace wani shine fiyayyen halitta duk wannan ba su iya amsuwa ba to wannan fa kaga ba wai tsarawa ne in shirin tambaye shi ba amma da yake duk wanda yace wai alqur'ani kadai zai wadatu da shi ba zai rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ko ya kama hanyar halaka ne lokacin da aka samu wasu mutane suke ta dira suna ta hujumi akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to su ma ayan wancan bangaren waɗanda suke cewa a jefar da komai sai qur'ani kadai sai suka samu numfasawa sai suka kara samun customers suka ce to wasu suka ce su gaskiya din da hadisan nan ana magana akan su gashi wasu ba su suna ta ƙaryata bukhari da sahih bukhari da sahih muslim din ma duk suna ƙaryatawa su kawai gane su koma bangaren waɗancan mutanen kawai da suka rubuta alqur'ani wai suna ganin cewa hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai akwai raraba cikin ta abun mamaki kuma su waɗancan da suke da'awan su alqur'ani kadai ya ishe su ba ruwansu da sunan annabi alaihi salatu wassalam su ma a rarrabe suke kowa da irin fahimtarsa saboda alqur'anin kowa zai fahimci abin da ya fahimta ne shi kadai ba ruwansu da fahimtar manzon Allah alaihi salatu wassalam balle ta Abubakar da Umar da Uthman da Ali da haka yanzu ka dauki matsalar sallah kadai zaka fitar da sabani da yawa a wajen wannan yace kaza za a yi wannan yace kaza za a yi yaya ake yin sallah wani yace raka'a ɗaya ake yi wani yace raka'a biyu wani yace an yi ruku ana dagowa wani yace an yi ruku ba a dagowa saboda Allah ya ce alladhina amanu ruku wasjudu ya ce ku yi ruku ku yi sujud amma ba a ce ku dago ba ba a ce ku dago ba dan haka ba a dagowa haka wasu ke cewa kai wasu ma da suka zo suka ce ai Allah cewa wa aqimus salata ku tsayar da sallah ku daina aka ce ku tsayar da ita haka ta isa da haka su suka ce su daina sallah ba akwai masu wannan fahimta wannan duk yana nuna mana dukkan mutumin da yake zai wadatu da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya dauki wato dala ya yi shirin daukan dalaba ga mu kuma abu ne wanda ba zai yi masa ba a wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce take bayanin hakikanin sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo cikin alqur'ani kuma Allah madaukaki ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallama nauyin bayanin wannan alqur'ani da yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ta'ala yake cewa wa anzalna ilayka dhikra mun saukar kan maka da wannan alqur'ani litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim dan kai bayani wa mutane abinda aka saukar musu ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai mana bayanin abinda aka saukar mana a cikin alqur'anin nan to ina bayanin annabi sallallahu alaihi wasallama din yake shine abubuwan da yake fada da abubuwan da yake aikatawa alaihi salatu wassalam shine bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da alqur'ani haka nan Allah madaukake cewa ba anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun ba mu saukar maka da wannan littafi ba illa li tubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi fa sai sai dan kai musu bayanin abin da suka kasance suna sabani a kansa duk abin da aka yi sabani na sanin ma'anarsa a cikin littafin Allah to ana komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ne a samu waraka a fahimci cewa menene wannan ayar take nufi menene wannan sakon ayar take dauke da shi a idan mun fahimci wannan za mu gane cewa kenan ba yadda za ka fahimci alkur'ani sai ka hada da sunnar annabi alaihi salatu wassalam ita kuma wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai taba yiwuwa ka santa ba sai ta hanyar sahabban annabi alaihi salatu wassalam domin kai baka rayu da manzon Allah alaihi salatu wassalam ballantana ka san cewa lokacin da aka ce yayi sallah yayi sallar ba kai baka sani ba da aka ce yayi azumi yayi azumin baka sani ba da aka ce yayi zakka yaya zakkar take baka sani ba duk abin da aka ce ayi a cikin alkur'ani kai baka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ballantana ka san yaya manzon Allah ya gudanar da wannan ibada su waye suka zauna da shi su ne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala wato ya tsarkake su ya ce su na gargari ne saboda suna da muhimmin aikin da za su yi muhimmin aikin da za su yi shi ne ɗauko bayanin saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi su sau ɗauko shi su isar da shi zuwa ga mutane wannan aiki yana buƙatar nagarta shi ya sa Allah maɗaukaki ya zaɓo sahabbai sahabbai zaɓe ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi ba yadda za a yi duk ibada da kake da isa duk jajircewanka akan addini yau ka zama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah maɗaukaki yana cewa وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله مدوك كيتي حكا ننجع اللاكم مكسا ياكو كوسوا كودا كي كاشغا ينزو تاسن دي كاشغا نتهجر وزو دو من لوكة تند قرآن يسو كيتي وكذلك كبان حكا جعلناكم مكسا ياكو كوسوا يلوكة تنسجر ايه بس إيماني صحبا من ذا الله da haka ayar tana mukhatabar su ne kai da su take magana Allah yace wa kadhalika kamar haka ja'alnakum muka sanya ku ummatan wasafan muka sanya ku al'umma wadanda suke adalai haka Allah madaukaki yace domin wasafan al-imam ibn jarir tabari ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma da yawa cewa sun fassara wasafan bi ma'ana ululan adalai haka Allah madaukaki yace ya sanya wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane waɗanda suke masu adalci haka lokacin da Allah madaukaki yake ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuntum kun kasance khayra ummatin mafi alherin al'umma ukhrijat linnas wanda aka fitar da su daga cikin mutane lokacin da Allah madaukaki yake ce kuntum khayra ummatin kun kasance ku mafi alherin al'umma su waye wannan ayati ke magana da su a wannan lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ne masu imani a bayan kasa haka nan da Allah madaukake cewa man yunta shaqiya rasulun min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at basira duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan kuma ga shari'a ta bayyana masa ويتبع غير سبيل المؤمنين يبي هنجر دبات ودن نمو منمبا سوى اي ودن نمو من اللوكة اللي آية تسوغا كو شكا وابو صحبا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم داك أبنجي تعالى يتي دو وان دي كوشي يكساقا ومن ذن الله يبي كوم هنجر دبات صحبيبا نوله ما تولى الله تعالى يتي دام جبنتا مسا أبن دي جبنتا ونصله جهنم كوم دام كونا شمو شكر دي جي متعالى يتريم fasa'in masira makomata munana haka nan Allah madaukaki ya nuna imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama imani na gaskiya ne har ma yake cewa duk wanda yake so imanin sa ya zama nagartacce to yayi irin imanin da suka yi Allah madaukaki yace fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikuhum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim Allah ta'ala yace fa in amanu idan har su mutane suka yi imani su sauran mutanen in har suka yi imani bi mithli ma amantum bihi da irin abin da kuka yi imani da shi suwaye ku din nan a wannan lokacin ko shakka babu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne su ne masu imani lokacin da aya ta sauka kaga ubangiji ta'ala yace in kuna so ku zama ba su ibadi shi yayyu to ku yi imani irin su fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadu in har sun yi imani irin imanin da waɗannan suka yi Allah ta'ala yace faqad ihtadu to lalle sun shiryu wa in tawallaw idan ku suka juya baya ma'ana suka yi imani irin imanin da sahabban manzon Allah suka yi fa innama hum fi shiqaqin lalle suna cikin raraba sanannan abu ne ko kai ne in zaka zabi abuki to zaka zabi wanda kake ganin cewa zai taimake ka ne zaka zabi wanda halin ku zai yi daya ba yadda za a yi kai da kanka zaka zabo a gabin nan aboki sai ka je ka zabo bata gari sai dai in kai ma bata garin ne idan kaga mutum yayi aboki barawo to alama tana nuna cewa shi ma barawo ne amma idan na gari ne to duk lokacin da zai yi aboki to yana nemowa mutum na gari ne ya aboki da shi to wannan sai ya zama na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ne ma zai zaba kansa abokai ba a'a waye ne zaba masa Allah ne kana jin ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai masa zaban turmin dare ya zabo masa miyagun abokai ya zabo masa lalatattun abokai ko shakka babu lalle indai kai zaka zabo na gari wa kanka ba zai yiwu a ce kuma Allah madaukaki ba zai zabo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abokai na gari ba kuma waɗannan abokan ba wai abokai ne kawai na hira ba a'a abokai ne na gwagwarmaya wajen isar da sakon Allah wannan sakon na Allah so ake isa wannan sakon da manzon Allah ya zo da shi daga Allah so ake isar da shi zuwa ga al'umma yana neman mataimaka waɗanda za su taimake shi lalle ko shakka babu Allah madaukaki zai zabo masa daga shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake fada kamar da Imam Muhammad ya fada cikin littafin sa Musnad yake cewa inna Allah nazara ila qulubil ibad fara anna qalba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khairaha wa afdalaha fa safahu li nubuwati yace Allah madaukaki ya duba zukatan bayi gaba daya yaga cewa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce ta kuna garta ita zafa alkhairi ta zafa lala dan haka Allah madaukaki ya zabe shi a matsayin annabinsa thumma nazara ila qulubil ibadi ba'da Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah ya sake duba zukatan bayi bayan annabin nata bayan annabin wannan al'ummar Allah madaukaki sake duba zukatan bayi fara anna qulubi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama khairaha sai yaga cewa zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su suka fa alkhairi fastafahum sai Allah ya zabe su li suhbati nabiyhi dan su zamo su ne sahabban annabinsa ashe kaga zabe ne na Allah subhanahu wa ta'ala yayi kamar yadda ya zabo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka kuma Allah madaukaki ya zabo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abokai dan haka dole mu fahimta cewa babu yadda za a yi mu gano shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din nan wanda ita ne za ta yi mana bayanin alqur'anin nan dole ne sai ta hanyar sahabban annabi alaihi salatu wasallam shi yasa duk wanda yake so ya sa son rai ya sa son zuciya akan ma'anonin alqur'ani to abu na farko da zai fara yi shine rushe nagartar sahabbai yace sahabbai ba nagari bane saboda in yace su mutanen kirki ne to zai yi ta karo da matsala wajen sa son zuciyarsa in ya fassara ayar sai a dauko fassarar sahabbai sai a ga ta saba wata sa ga yanda sahabban manzon Allah suka fahimta shi kuma ga fahimtar sa yadda take in har ya ce sahabban manzon Allah nagari ne mutanen kirki ne ba ku santa ne zuwa ga Allah Allah madaukaki ya yarda da su in har ya bar su a wannan matsayin to wa zai dauki fahimtar sa ya bar fahimtar wadancan ba zai yi ba dan haka abu da farko da zai fara yi shine rushe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka duk masu kokarin rusa addinin Allah sawa'un kafirai ne waɗanda ba su imani da sakon da manzon Allah ya zo da shi ba amma suna so su rusa sakon gaba daya to yana daga cikin mafi hanya ta farko da suke bi shine rusa daraja da mutuncin sahabban annabi alaihi salatu wasallam haka kuma waɗanda suke da'awar musulunci suna cikin musuluncin amma suna so su sa son rai abinda za su fara yi shine rushe sahabban manzon Allah da haka in suka rushe sahabban manzon Allah suna da dama su zabu wanda zai ga dama a cikin hadisi su jefar wanda ba su ga dama da shi ba su yadda da shi ba in sun ga dama su ce wannan sahabban mutumin banza ne da haka hadisin sa ba za a karba ba duk hadisin da zai ga bai masa ba sai su rushe hadisin ta hanyar rushe sahabban sai sahabban ma mutumin kirki ba amma in ba haka ba yaya za ka yi da dalilai ɗaruruwan dalilai da suka zo cikin alkur'ani da sunna waɗanda suke nuna tabbatar waɗannan sahabbai na manzon Allah cikin imani. Ya za ka yi da ayon alkur'ani da suka zo akan bayanin nagartan sahabban manzon Allah da kuma yardar da Allah maɗaukake ce ya yi da su. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina tabi'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha bi dhalika fawzul 'azim. Lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar ya ce was-sabiquna al-awwaluna marigaya na farko farko mana waɗanda suka riga mutane shiga addini waɗanda sune suka shiga musulunci a karan farko lokacin da musuluncin yake bukatar gudunmawa lokacin da manzon Allah yake neman wa'ayi za su taimake shi idan da sakon Allah lokacin da duk wanda yace yayi imani yana fuskantar barazana da kalubale amma a wannan lokacin suka yi imani da haka Allah madaukake yace as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari dan ka gane kashi biyu ne cikin waɗannan wanda suka shiga addinin da farko akwai mutanen Makka kuma akwai mutanen Madina dukkan su akwai waɗanda suka shiga musulunci da farko farko waɗannan Allah madaukaki yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wa al-ansari sai yace wal-ladhina tabi'uuhum bi-ihsan da waɗanda suka biyo bayan su sai yace bi-ihsan da kyautata aiki su waɗancan ba a sharɗanta wani kyautata aiki ba aka ce kawai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wa al-ansari waɗanda suka rigaya na farko farkon nan da suka shiga addinin musulunci cikin wanda suka hijira daga Makka sai koma Madina da ma mutanen Madina gaba daya Allah madaukaki sai ya hada yace radiyallahu anhum Allah ya yarda da su waradu anhu kuma su ma sun yarda da Allah yaya za ka yi ka iya cire wannan ayar ka dauki wannan ayar ka iya cire sayyidina Abubakar a cikin ta taya za ka iya cire sayyidina Umar daga cikin wannan ayar taya za ka iya cire sayyidina Usman a cikin wannan ayar taya za ka iya cire sayyidina Ali daga cikin wannan ayar ba zai yiwu ba kamar yadda ba zai yiwu ka cire sayyidina Ali ba to ba zai yiwu ka cire sayyidina Usman ba kamar yadda ba zai yiwu ka cire sayyidina Ali ba haka ba za ka isa sayyidina Umar ba ba za ka isa sayyidina Abubakar ba misali haka nan sauran waɗanda suka biyo baya waɗanda suka shiga musulunci da farko ba za ka iya cire su ba idan wani yazo yace wannan ayar banda Abubakar a ciki to wani kuma zai iya zuwa shi ma ce to banda Ali ma sai zama one one saboda yadda aka faɗa ayar a dunkule aka ce wanda suka shiga musulunci da farko daga cikin waɗanda suka hijira da mutanen Madina haka Allah ya faɗa abin a dunkule kuma a haka a ma'anarta dole Abubakar ya shiga Umar ya shiga Uthman ya shiga Ali ya shiga in ka cire Abubakar to wani zai ce to ka cire Ali ma in ku kabar Ali to ka cire kabar Abubakar ma domin malaman musulunci wanda suka rubuta tarihi har ma wanda ba musulmai ba idan sun zo magana akan farko farko wanda suka shiga musulunci dole za su kawo Abubakar dole za su kawo Umar dole za su kawo Uthman dole za su kawo Ali ballantana ma Abubakar shi sabani ake tsakanin sa da sayyidina Ali waye riga shiga addinin musulunci malamai sirra mutane guda hudu suke sabani akan cewa wani ne ya fara shiga musulunci a cikin su wacce Abubakar ya fara shiga wacce sayyidina Ali ya fara shiga wacce Nana Khadija ta fara shiga wacce a Zaid ibn Haritha ne bawan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi maulan manzon Allah shine ya fara shiga shi yasa wasu daga cikin malamai da sun raba rikicin sai suka ce kawai kowa shi ya fara shiga a bangaren sa kamar yaya su ce a cikin manya waɗanda suka girma suka shekaru maza wanda ya fara shiga shine Abubakar a cikin yara masu kananan shekaru wanda ya fara shiga shine sayyidina Ali a cikin mata wanda ya fara shiga ita ce Nana Khadija a cikin maula ma'ana mawali waɗanda suke bayi ne amma aka yanta su wanda ya fara shiga Zaid ibn Haritha duk wannan dan araba rigimar saboda an kasa gano hakikanin waye ya fara shiga duk waɗannan guda hudun saboda yadda ana aiko manzon Allah kowa ya gaskata shi shi yasa aka samu wannan sabani to ta yaya zaka cire sayyidina Abubakar daga cikin wannan aya idan har daga cikin wanda suka shiga musuluncin a farko akwai wasu wanda ba su yi imani na gaskiya ba yanzu Allah madaukaki kawai zai ce radiyallahu anhu maradu anhu ya shiru ai dai zai ce sai dai banda wane ko ku ya faɗi ko da wata sifa ne ya ce banda su amma Allah madaukaki zai hade sai ya faɗi su gaba daya bai cire Abubakar ba bai cire Umar ba bai cire Uthman ba bai cire sayyidina Ali ba da haka ba zai yiwu ka karanta alkur'ani kai imani da shi ba face ga gaskata cewa waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama mutanen kirki an gane ko wani a masu aibata sabon annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan zamani suna shiga ta wata kofa wanda suke rudan mutane wai soyayyar ahlul baiti abun mamakin shine shin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi shin ya aiko shi zuwa ga ahlul baiti ne kadai a Allah madaukaki ya aiko shi ne zuwa ga me zuwa ga duniya baki daya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira Allah madaukaki bai aiko ka ba fa sai dan ka zama mai albishir da mai gargadi kuma ga dukkan mutane gaba daya kaga Allah subhanahu wataala bai kebance wasu daga cikin ahlul baiti yace manzon nasu ne su kadai ba a manzo ne zuwa ga al'umma gaba daya shi yasa Allah madaukaki ya ce laqad manallahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim idlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah madaukaki yayi baiwa wa masu imanin nan id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya aiko annabi kuma daga cikin su ba aiko musu mala'ika ba aka aiko musu mutum daga cikin jinsin su aka fifita shi aka bashi zako to kaga ashe sakon annabi sallallahu alaihi wasallama ba na ahlul baiti ne su kade ba to manzo Allah ya rayu da mutane da yawa daga ciki akwai ahlul baiti akwai wanda ba ahlul baiti ba amma sai ka ce iya ahlul baiti ne masu isar da sakon annabi alaihi salatu wasalam kai azalci wannan sakon da annabi ya zo da shi bayan an aiko shi zuwa ga mutane yanzu Allah madaukaki ya aiko manzon Allah zuwa ga mutane gaba daya amma sai ka ce kawai dukkan shiriyar da manzon Allah zo da ita tana wajen ƴaƴan gidansa kadai wannan kai adalci wa sakon da annabi ya zo da shi ba kai adalci ba shi kansa manzon Allah ba kai masa adalci ba yau wani in aka ce wani shugaba ne kadai shugabanci ne na duniya amma sai aka ce babu wanda zai wakilce shi a duk wani abin da za a yi na al'ummar gaba daya sai dan cikin gidansa dan Allah wannan shugaban adali ne ko ba adali bane wa zai kalle shi a matsayin adali ba wanda zai kalle shi a matsayin adali da kaga cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne kace ba za a karbo wata shari'a ba sai a wajen ahlul baitin sa kadai a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan sako ne da Allah madaukaki ya aiko shi zuwa ga mutane baki daya da haka sakon da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi yayi ta izar da sakon sahabbai suna nan ahlul baitin suna nan saboda haka kowa ya sauki ya dauki wani sako daga wajen annabi kuma ya isar da shi kamar yadda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada ku isar da sako na an gane ko dan haka wannan wato wata matashi ya ce saboda irin fitintunan da suke faruwa yanzu a cikin al'umman nan dole ne za mu yi riko da alqur'ani amma ba yadda za mu fahimci wannan alqur'ani sai ta hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma maganganun sahabbai waɗanda suka shawo daga mashaya dan sun shayo ne su daga mashaya daga wajen manzon Allah kai tsaye ana saukar da alqur'anin suna nan su ne ake saukar da alqur'anin a ce ku rubuta su rubuta su ne ake saukar da alqur'anin a ce ku haddace su haddace su ne ake saukar da alqur'anin a musu bayanin hukunce hukuncen da ke ciki abinda ba su gane ba su ba su da wani shamaki kai da zuwa za su yi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su ce me ake nufi da kaza me ake nufi da kaza manzon Allah ya ce musu kaza ke ni kaga babu kokonto waɗannan su suka fi kowa sanin alqur'anin da Allah madaukaki ya aika annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda sun koyo daga makarantar kai an gane ko ina roƙon Allah subhanahu wataala ya albarkace mu a cikin wannan zaman maki da zamu yi a cikin wannan cigana wata mai albarka tafsirin alqur'ani da zamu yi duka muna roƙon Allah madaukaki ya datar da harshen mu duk abin da zamu fassara mu fassara daidai kuma Allah madaukake ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ƴan uwana idan ba ku manta ba a wancan karatu shekarar da ta gabata da muka yi tafsiri a dan takaice mun gama suratu hud alaihi salam cikin yardar Allah wannan shekarar da mu tashi suratu yusuf alaihi salam na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب إِنَّا نزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
وانا سورة كبرية دمك سنية أنا تشري هي سورة يوسف وتسورة دعك أم بشيت رسولا ليا دكتشين أن باوا الله من زنن الله النبي يوسف عليه السلام دان النبي يعقوب عليه السلام دان النبي إسحاق عليه السلام دان النبي إبراهيم عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما ان من زال الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أمبتشي شي دان ببا شي بباني كما دان ببا كما دان ببا كما دان ببا معنى دان دكا إياه زمان يمن يلي وانا سورة سورة يوسف dun malaman tafsiri duka sun hadu akan cewa an saukar da ita lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama bai hijira daga garin makka ya koma madina ba ma'ana sura ce wadda take makkiya sai dai akwai kadan daga cikin malamai waɗanda suke ganin akwai wasu ɗan ayoyi kadan waɗanda su ayoyin ɗan madina ne abdullahi dan abbasin da qasada suna ganin cewa akwai wasu ayoyi guda hudu a cikin suratu yusuf wanda waɗannan suna ganin cewa su waɗannan ayoyi an saukar da su a madina ne bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira wannan kuma yana faruwa ya zama na cewa sura an saukar da ita a makka mafi yawanta wata sai kaga cewa aya ɗaya ce kasal ba a saukar da ita a makka ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo madina aka saukar da ita idan an saukar da ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallama zai gaya wa sahabbai ya ce wannan ayar da aka saukar da ita ku je ku sanya ta a cikin sura kaza kusa da aya kaza duk wannan aikin su waye aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yadda da su da manzon Allah yayi kuma saboda yadda da su da Allah yayi domin inda Allah madaukaki bai yadda da su ba zai basu su ta yin wannan aiki har manzon Allah ya koma zuwa ga Allah to Abdullahi dan Abbas yana ganin cewa akwai ayoyi kadan waɗanda suke ƴan Madina ne wannan sura tana da ayoyi guda 111 a wajen dukkan malamai sun da ba akan cewa tana da ayoyi 111 surori guda biyu ne a cikin alkur'ani da suke da irin waɗannan ayoyi akwai suratul anbiya ita ma tana da aya 111 haka wannan sura suratul yusuf ita ma tana da 111 ma'ana surori biyu kenan masu aya 111 a cikin alkur'ani an ambaci wannan sura da suratul yusuf kamar yadda aka saba ambacin wasu surorin da sunan annabawa domin ba ita ce farau ba a baya mun karanta suratul hud alaihi salam annabin allah su hud annan mun karanta suratu yunus alaihi salam annabin allah yunus haka nan a gaba akwai suratu ibrahim akwai suratu muhammad wanda wasu malamai suke ce ne suratul kitan waɗannan duka surori ne waɗanda aka ambace su da wasu daga cikin annabawan allah tabaraka wa ta'ala wannan sura tana daga cikin mafi muhimmancin abinda ta ba da hankali a kansa kira zuwa tauhidin allah kadaita allah subhanahu wa ta'ala da bauta kamar yadda annabi yusuf alaihi salam yayi ta kiran mutanen da ya zauna da su a cikin prison a cikin kurkuku yayi ta kiran su zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala da bauta sannan wannan a sura ta kunshi wato rayuwar annabi Yusuf alaihi salam da wani bangare na rayuwar mahaifinsa da kuma ƴan uwansa da irin gwagwarmayar da annabi Yusuf alaihi salam ya yi a rayuwa da irin wato cin zarafinsa da aka so a yi da kuma irin daukaka da ta biyo baya bayan kuma ya shiga cikin wannan jarrabawar shi yasa sura ce wadda take dauke da darasi a cikin rayuwar gaba daya duk wanda wato yake da alamar zai wani abin kirki to galibi zaka samu cewa farkon tashin sa yana haduwa da matsaloli da yawa wannan alama ce ta cewa zaka yi abin kirki in ka kana haduwa tun tasowanka a cikin matsaloli kake daga wannan matsalan ka fita ka koma wancan daga wancan ka fita ka koma wancan to galibi irin waɗannan su suke abin kirki amma wanda ya tashi bai san wahalar komai ba bai san matsalar komai ba bai cika zama jarumi ba bai cika yin abin kirki ba galibi irin wannan mutum yake na marago ne an gane ko shi yasa duk wanda ya sha wahala lokacin da yake tasowa to galibi za ka ga cewa ya fi jarumta kuma ya fi yin abin kirki wannan sura dangantakar ta da surar da ta gabata suratul hud alaihi salam da kuma suratul yunus alaihi salam duka zamu ga cewa surori ne da suke tashi ta wato dauke da kissosin annabawa da haka malamai da yawa suka ce wannan yana nuna abin da yasa wannan surar aka kawo ta a wannan jerin waɗannan surorin domin ya zama na cewa a cikin waɗannan surorin an jera kissosin annabawa da yawa domin mun duba suratul Hud alayhi salam ta kunshi surar kissan annabawa guda hudu. A ciki an yi labarin annabi Hud alayhi salam, an yi labarin annabi Nuh alayhi salam, an yi labarin annabi Salih alayhi salam, an yi labarin annabi Shu'aib alayhi salam, an yi labarin annabi Ibrahim alayhi salam, an yi labarin annabi Musa alayhi salam, an yi labarin annabi Lut alayhi salam a cikin suratul Hud da ta gabaci wannan. Kaga an jero tarihin annabawa, dan haka a cikin wannan kuma sai aka baje kolin kissar annabi Yusuf alayhi salam. Wannan kissa ta annabi Yusuf alayhi salam babu inda tazo a cikin alqur'ani sai nan. Allah ya ambaci annabi Yusuf alayhi salam a cikin alqur'ani amma bai fahimci bai fadi labarin sa ba sai a iya cikin wannan surar. Amma kuma Allah madaukaki ya kawo shi filla filla dalla dalla. Wasu annabawan zaka ga cewa ana maimaita kissar, in kana so ka san asalin cikakken abin da ya faru na tarihin annabin sai ka hada labarin da ya faru a can da waccan surar da waccan surar da waccan surar, sai ka tada asalin tarihin wannan annabi, kuma sai ya baka kaye da kyau idan ka hada can da can da can. Kuma dan Allah madaukake nuna cewa wannan littafin nasa ne gagarau ne, ba wai sai an yi irin wancan salon an rarraba kissosin kafin ka ji dadin labarin ba, sai aka kawo kissar annabi Yusuf alaihi salam kuma gaba daya a wuri daya, kuma iskissar ita ma sai ta yi daɗi sai ta yi bankaye. Wannan dai yana daga cikin abin da zai nuna maka alqur'ani littafi ne na Allah subhanahu wataala. Duk irin salon da ya zo da shi sai kaga hakan ma ya fi daɗi, dan a nuna maka cewa littafin na Allah ne subhanahu wataala. Wannan sura malamai sun dan tattauna me ya sababin saukarta, da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambata tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam akai lokacin da ake saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani, sai suke tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallama wai me yasa manzon Allah alaihi salatu wassalam ba zai ba su wani labari na kissa ba, sai dai bayanin tauhidi da kaza da kaza da kaza da kaza. To sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan sura ta suratul Yusuf alaihi salam, ubangiji ta'ala ya ba su labari, kuma ya ba su labarin abin da ke na gaibu ne wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan da lokacin da aka yi, amma ya ba su labari kuma da mafi kyan labartawa wanda ba a taba samun wani littafi da ya ba da labarin kissar annabi Yusuf alaihi salam cikakkiya kamar da alqur'ani ya zo da ita ba. Wannan sura tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda sauran surori suke farawa. Ya gabata a baya mun yi magana akan wannan labarin malamai akan bismillahir rahmanir rahim a farkon sura, shin haka aka saukar da kowace sura akwai bismillahir rahmanir rahim banda tauba, ko kuma a'a ba a saukar surorin da bismillahir rahmanir rahim ba, kawai dai annabi sallallahu alaihi wasallama ne aka je yana yi, dan haka sahabbai suka rubuta saboda rabewa tsakanin sura da sura, saboda in kaga bismillahir rahmanir rahim ka san cewa an gama waccan surar, kuma za a shiga wata sura ne, da ka sake ganin wata bismillahir rahmanir rahim ka san an gama wata surar za ka shiga wata surar. An fahimta ko? Sai Allah subhanahu wataala ya fara da kuraman baki inji Bahaushe, alif lam ra da alifun da lamun da ra. Mun yi magana mai tsayi akan surorin da su gabata akan sabanin malamai akan waɗannan harufa da Allah madaukake yake bude surori da su. Wasu suna ba su ma'ana su ce alif yana nuna Allah, lam yana nuna karshen sunan Jibrilu ne, ra'un kuma yana nuna rasulullah yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wato alqur'ani min Allah daga Allah yake. Waye sauka da shi? Jibrilu. Zuwa ga kuma wa? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Wasu suna cewa sunan surar ne, alif lam mim ra sunan surar ce, haka wasu suke cewa wato suratu alif lam mim ra ke. Akwai wasu ba da suke cewa wannan ma'anar rantsuwa ne, alifun da lamun da ra. Maganganu da yawa malamai suka yi akan wannan. Wasu malamai sun zo suna cewa Allahu a'lam bi muradihi bi zalim, Allah shi kadai san abin da yake nufi da alifun da lamun da ra. Amma mun tattauna akan maganganun da malamai suka yi da yawa, amma dai abin da ya furin jaya cikin maganganun malamai wanda zai fi goyon baya, wato siyaki yake goyon bayansa, shine abin da al-Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullah da wasu daga cikin malaman tafsiri suke rinjayarwa, kamar Imam al-Baghawi a cikin Ma'aribut Tanzil cewa dilala ce nuni ne zuwa ga cewa al-Qur'ani balarabal littafi. Larabawa da suke ganin cewa manzon Allah shi ya kirkiri wannan littafi, to in har manzon Allah kirkira yi, ai ba da wasu harufa ne sabi waɗanda ba su sani ba aka zo da alqur'ani, alqur'anin fa yazo da harufan da suka sani ne irin su alifun ne da lamun da ra alif lam ra kenan irin su alifun da lamun da mim alif lam mim kenan irin su alifun da lamun da mim na sad alif lam mim sad irin su sad irin su qaf duk dai harufan da kuka sani ne ku larabawa tunda kun ce kirkira yayi kuma kun san harufan ai ba baki ne a wajen ku ba kuma ku kirkiro irin nasa da haka shi yasa idan Allah madaukaki ya faɗi harufan galibi sai ishara zuwa ga alqur'ani nan zamu ga cewa da Allah madaukaki ce alif lam ra sai ya ce tilka ayatul kitabil mubin dan ka gane cewa maganar tana komawa zuwa gaba zuwa ga alqur'ani an gane ko to haka galibi in ka karanta surorin da suka gabata ma haka za ka gani alif lam mim zalikal kitabu لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق هكذا تجني ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين هكذا تجني الله مدعوك كنا عن بشر كنا إشارة تيزو أكتشا وانا القرآن با باوني أريباني دبان با وزهرفا بني دبان حرفا نيد الاربا زكا سابا أمباني دسو إنهر كنا غنين كركرا يتوكوبه كاو sai Allah madaukake ce tilka ayatul kitabil mubin tilka wadannan ayatul kitabi ayoyin littafi ne al mubin wanda yake bayyane bayyanannan hukunce hukunce abinda ke cikin sa komai a bayyane yake dalla dalla babu abinda yake lullube wanda ba za a gane shi ba inna anzalnahu Allah madaukake ce mu muka saukar da shi qur'anan muka saukar da shi abin karantawa a arabiyyan kuma balarabi la'allakum takiluna ko fa hankalta da irin sakonnin da suke cikin wannan littafi da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar muku anan Allah madaukaki bayan ya ce alif lam ra sai ce tilka asali kuma tilka a yaren larabci ishara ce zuwa ga abin da yake nesa gashi kuma ana magana ne da abin da yake kusa da haka malamai suka ce tilka anan ana magana da abin da yake kusa amma saboda girman ma'anarsa sai ka amfani da abin da yake nuni zuwa ga nesa wato hadhihi ne an gane ko yana nufin waɗannan ayatul kitabi ayoyin littafi ne al-mubin waɗanda suke bayyanannu amma sai ya ce tilka dan ya nuna maka cewa wannan littafin duk da gashi nan a hannu ka kana karanta shi amma ka gane girman sa yana da nisa a gun Allah subhanahu wataala tilka ayatul kitabi wasu daga cikin malamai suna cewa wannan idafa tana zuwa da ma'ana minni ai tilka ayatun minal kitabi wannan wasu ayoyi ne minal kitabi daga cikin wannan littafi alkitabi anan duk malamai sun tafi akan cewa alqur'ani ake nufi almubin wanda yake mai bayyanannan halal da haram da hukunce hukunce da kissosi da komai nasa a bayyane yake kalmar almubin wasu cikin malamai suna jingina ta zuwa ga wato fi'ili rubai abana yubin idan anan ne zai zama al-mubin al-mubayyin lil halali wal haram wal hudud wato al-qur'ani littafi ne da yake bayyana halal da haram ya bayyana dukkan wasu hukunce hukunce da komai zai maka yanda zaka gane shi in kuma mun ce al-mubin shi abu al-abarin sa a bayyane yake shi al-qur'anin sai ya zama asalin fi'ilin thulathi ne wato daga bana kenan yabinu wato qur'ani halal din sa a bayyane yake haramun din sa a bayyane yake hukunce hukuncen sa a bayyane take shiriyar sa a bayyane take albarkar sa ta a bayyane take komai nasa a bayyane yake karza ka gane ko idan an ce al-mubin kuma daga anan abana ne ma'ana shi al-qur'ani shine yake bayyana maka halal da haram da sauran hukunce hukunce tilka ayatul kitabil mubin sai Allah yace inna anzalnahu mu muka saukar da shi shi wannan zamirin da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan zamirin yana komawa zuwa ga alqur'ani inna anzalnahu mu muka saukar da shi qur'anan muka saukar da shi abin karantawa arabiyyan halin kasancewan ana karanta shi ne da larabci wato ko ya zama arabiyyan dinnan hal ne ko kuma ya zama arabiyyan dinnan sifa ce ta qur'an a cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa inna anzalnahu wannan zamirin yana komawa zuwa ga labarin annabi Yusuf alaihi salam da Allah madaukaki ya bata cikin wannan sura mana inna anzalnahu bude muka saukar da wannan labarin na annabi Yusuf alaihi salam muka saukar da shi qur'anin abin karantawa arabiyyan da larabci haka za a karanta wannan labarin na annabi Yusuf alaihi salam za ku karanta shi da larabci yadda Allah madaukaki ya saukar da shi la'allakum taqilun ku kwa hankalta la'alla wasu malamai suka ce nan tana nan akan babunta, wato mai yiwa yadda aka saukar muku da wannan littafi kuka karanta shi kuma ya zama na cewa da larabci ne, la'alla ya zama sababin da zai sa ku hankalci ma'anoninsa, saboda ku asali wanda alkur'anin ya sauka a lokacin da suke raye a wajensu su larabawa ne, wannan zai ba su dama wajen fahimtar ma'anan za ta yi musu sauki akan wanda shi asali ba yarensa ba ne. Da haka inna anzalnahu, anan muna maganin alkur'ani ne kenan. Wasu malaman kuma kamar yadda muka faɗa suna cewa inna anzalnahu, mu muka saukar da wannan labarin na annabi Yusuf alaihi salam, mun saukar da shi da larabci, wato abin karantawa da larabci. Gissar annabi Yusuf alaihi salam haka ake karanta ta da larabci, ana fahimtanta. La'allakum ta'qiluna, ko kwa fahimci asalin labarin da ke cikin wannan sakon da aka kawo muku labarin annabi Yusuf alaihi salam. Ma'ana tun da ku larabawa ne, an kawo muku kissar annabi Yusuf alaihi salam da larabci, to wannan zai ba ku dama ku fahimci asalin sakon da ke ciki. Idan mun ce inna anzalallahu qur'anan arabiyyan, muka saukar da shi alqur'ani bilarabe, mun ce ana nufin alqur'ani ne kamar yadda shine abin da jumhur, ma'ana mafi yawan malaman tafsiri suka tafi akai. To wannan zai nuna shi alqur'ani ba a karanta shi sai da larabci, baya halatta wani mutum ya zo yana karanta alqur'ani da kuma wani yare daban, sai dai a fassara, a tarjama zuwa ga wani yare don mutane su fahimci ma'anar. Amma in zaka karanta shi dole ne zaka karanta shi da larabci. Na taba ganin wani bidiyo na wasu suna sallah suke yi, suna karatun, amma karatun da turanci ake yi. Kaga wannan suna abin da suke ba karatu bane, wannan sallar ba ce karatu a cikin ta ba, dan karatun alqur'ani da me ake yin sa da larabci yadda Allah ya saukar da shi. Kai ko kalma ba a canzawa, kalmar ta larabcin ma ka cire wata ka kawo wata ba a yi, ballantana a ce ka dauki wai aya ce ta alqur'ani amma sai ka rinka translation dinta a cikin da yaranka, wai kuma kana yin sallah kana karanta alqur'ani, ko ba sallah ba, in dai kana so ka karanta alqur'ani ka samu lada, to Allah madaukaki ya ce shi alqur'ani bilarabi, ya ce mun saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin, Allah ya saukar da shi da larabci. Dan haka duk wanda zai karanta alqur'ani li yata'abbada bihi, dan ya bautawa Allah da shi, to ba shi da wani yaran da zai karanta da shi sai da wannan, wato wannan larabci. Haka nan kuma rubutun da ake yanzu, zaka ga ana rubuta ayoyin alqur'ani amma da harufan wani yare, waya daga cikin abin da malaman musulunci suka ce wannan baya halatta. Qur'ani ne za a zo a rubuta alhamdulillahi, kana so waya na so akwai abin karatu ne, tunda kai baka yi harufan larabci ba, sai aka rubuta maka da harufan turanci, sai a ce maka alhamdulillahi, sai a l h a m d u, alhamdu kenan ko, haka ake rubuta. Zaka ga wani qur'ani ne an rubuta shi da haka, kashi an rubuta da larabci, anan nan kuma an rubuta ayoyin kuma amma da harufan mi da harufan turanci, nan kuma ga tarjumar sa. Wannan rubutun a rubuta alqur'ani da wasu harufa ba translation ba, qur'anin a rubuta shi da wasu harufan wani yare ba ya halatta musulunci. Me yasa? Saboda alqur'ani ba larabi. Sannan na biyu, babu yadda za a yi ka iya rubuta ayar yadda take in dai zaka rubuta da wasu harufa ne ba larabci ba. Asali shi yasa galibi masu irin wannan karatu zaka ji cewa suna karanta alqur'ani ne ba daidai ba. Saboda me? Saboda sun karanta ne da harufan da ba larabci ba, dan haka ba za su iya karanta alqur'ani daidai ba. Saboda akwai abubuwan da furta su in ba ka gane harafin ba zaka san yadda zaka furta shi. An gane ko? Akwai harufa da yawa waɗanda akwai su a larabci babu su a cikin wancan yaren, dan haka babu yadda za a yi ka iya ganewa yadda zaka furta su in ba da larabci aka koya maka. Da haka alqur'ani ana koyon sa ne da larabci, kuma ana karanta shi da larabci. Shi yasa ma aka ce ba a koyon alqur'ani sai da malami. Da larabcin ma in ka iya harufan ma ba a yadda ka koya da kanka ba. Ba a zuwa bayan kaure a matsayi kawai da qur'ani a ce za a koyi karatun qur'ani da ka, dole sai an je wajen malami. Shi yasa Allah madaukaki bai saukar wa manzo Allah qur'anin kadai kawai je ka karanta ba, sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka aika jibril ya karanta masa. Manzo Allah shi ma ya karanta wa sahabbai suka ji, sahabbai suka karanta wa tabi'ai, tabi'ai suka karanta wa tabi'ut tabi'ina, tabi'ut tabi'ina suka karanta tabi'ul atba. Haka alqur'anin yake zuwa mana. Da haka ba a koyon alqur'ani sai da malami. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dawomar da mu akan aikin alheri baki daya. An nuna mun lokaci yayi, za mu dakata a nan. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. kuskure Allah madaukaki ya gama da Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir al-kafara wa dammir al-kafara wal mulhidin wa ansur ibadaka al-muhidin fi kulli makan ya rabb al-alamin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.